أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سكنشي قبلك أتمنى أن نقبة الفكر نال هاتف ابن هذا الأسقلاني أني بياني أتكلم أنا كم أبوان أتكلم مجانا أكم dalilan suka a cikin rawi, me yasa za a soki rawi kaza, wanda dalilin suka rawun nan ya zama kuma hadisi kaza, yana da matsala kenan. An yi bayanin mushkil, aka ba kai magana akan jahala, an faɗi cewa abubuwa guda biyu su ne dalilan da za a iya samun jahala a cikinsa. Ko dai wato jahala rashin sanin wane, ga shi an ambace shi amma ba a san wane ne ba, ba a gane shi ba. Sababinsa ko dai ya zama rawi zai iya yiwuwa sifofinsa suna da yawa wajen faɗaɗin da sifa da nasabansa da sauransu, sai ya zama an ambace shi da sifa ko nasaban wacce ba da ita ya fi shahara ba. Wannan ɗaya daga cikin dalilai kenan. Zai yiwu kuma rawin nan ba shi da hadisai da yawa ne, don haka ba a rawaito hadisai da yawa daga wajensa ba, wannan ya sa ma ba a san shi ba, bai da marawaita da yawa. An yi littafi a irin wannan, akwai Wufdan ko kamar yadda aka faɗa, wancan kuma na farkon sababin farko an yi littafai da ake kiransu Al-Wadih. Sannan ya yi maganin cewa ba a karɓan muhami ko da an yi ibhaminsa, wato an rufe sunan da lafazi na ta'adili. Ya ce a bisa zance wanda ya fi inganci, kenan akwai zancen da ba haka ba. So sai ce a nan za mu tashi fa'in sumiya, idan aka ambaci rawi, in aka ambaci rawi wanfara da wa'idun anhu, idan aka ambaci rawi gashi sunan shi, amma mutum ɗaya ne kawai ya rawaito hadisi daga wajensa, ya ce fa huwa majhulu da aini, to wanda rawin da shi kadai mutum, wato rawi ɗaya kawai yake da shi, shi ne ake ce masa majhulu da aini. Kamar dai mubham ne, kamar ma ba a ambace shi ba kenan, shi ma ba a karɓan hadisinsa, sai dai idan wani ya inganta shi. Wanda ya inganta shi nan ko malamai suka shakka cewa ba wanda ya rawaito hadisin, ba wannan mutum ɗaya da rawaito hadisi daga wajensa ne in ya inganta shi ba, a'a sai wani daban cikin a'imma ya inganta shi. Ko da yake akwai wanda suka ce ko da wanda ya rawaito hadisin daga wajensa ne ya inganta shi, ya magana za a karɓi hadisi, to amma abin da ya fi shi ne ya zama ba wanda ya rawaito hadisin daga wajensa ba ne, shi in ya zama shi ya inganta shi, to zai zama za a karɓi hadisin. Amma wanda suka shaidanci cewa ma wanda ya infiradi daga wajensa ɗin sai ya zama mu'ajili, misali cikin kibaru a imatin jami'a ta'adil, idan ya zama munfarid ne a wajen wani, shi kaɗai ya rawaito hadisi wajen wani kawai, to za a karɓa hadisin idan ya inganta shi. Au isnani fasa'ida wa lam yuwathaq, ko kuma a'a mutane biyu ne, fasa'ida zuwa sama da biyu kenan, suka rawaito hadisi daga wajen mutum ɗaya, to wannan mutum ɗayan sai ya zama kuma ba a inganta shi ba, ba wani lafazi na ba a addala shi ba, to fa huwa majhulu al-hal, shi majhulu al-hal ne, ba a sani ba, an addala shi thiqa ne za a karɓi hadisinsa ko ba haka ba, saboda babu wanda ya magana a cikin jarh ko ta'dil a kansa. Wa huwa al-mastum, kuma shine abin da malamai suke cewa mastum, wanda kuma wannan shine wato abu na kusan tana kenan, ko kuma wa huwa al-mastum shine wanda ake cewa dai mastum. Wasu jama'a daga cikin malamai sun karɓi riwayar mastum ba tare da qaidi ba, wasu kuma sun sa qaidi, wasu kuma sun raddinsa gaba daya, amma abin da ya fi shi ne ruwayan mastum, wanda yake akwai ihtimal zai yiwu a karɓa, akwai ihtimalin cewa a karɓa, ba za a yi faɗi cewa kai tsaye za a karɓa ba, ba kuma za a faɗi cewa kai tsaye ba za a karɓa ba, dole sai ya zama maybe za a duba a ga karinan da zai yi a karba ko in akwai karinan da zai yi a mayar sai a mayar yawancin malamai suna ganin cewa za a yi tawakkufi akan ta ba za a karba ba kuma ba za a mayar ba an je yawo tawakkufi akan ta sai an yi bincike haka nan misali cikin wanda aka yi masa jarhi gairu mufassal aka yi jan hanta mutum jarhun gairu mufassal to shi ma wannan sahani ne kamar yadda aka faɗi wajen malamin jarhu wa ta'dil wasu suna ganin za a karba wasu suna ganin ba za a karba ba wasu suna ganin idan aka yi jarhi ma'ana idan aka yi jan hanta wani jarhun gairu mufassal to sai aka samu ko da mutum ɗaya ne ya zo ya addala shi to za a karba wannan kai tsaye ko in ce na'am yawancin malamai suna ganin za a karba to amma idan jangun gairu mufassal ne gaba ɗaya akan mutum to shine wasu suna ganin shi ma ba za a karba hadisin sa ba tukunna thumma albid'atu sannan bid'a wanda ya ci ne sababi na tara a cikin asbab na ta'an a cikin rawi imma bi mukaffirin ko dai bid'an nan ta zama bid'a ce daga cikin bid'a mukaffira bid'an da take iya kafirta mutum ba dole ya zama duk idan mutum yana cikin sa bai a ce masa a masa hukunci da kafirci a'a tana iya yawa ya zama kufurin ne ilzami wanda ya kudurta kaza ko wanda ya aikata kaza zai yiwu ya kai sa zuwa ga kafirci to amma ba daga kai tsaye daga mutum ya fada cikin wa'annan ake kafirta shi ba to amma bid'an da yake itikadi ko abin da yake aikatawa mukaffir ne au bi mufassiki ko kuma a wannan bid'an tana kaiwa zuwa ga fasikanci ne bata kai zuwa ga kafirci ba fal awwal la yuqbalu sahibaha ko la yuqbalu sahibaha jamhur na farko wanda yake dan bid'a ne bid'a kuma mukaffira to jamhurin malamai ba sa karban hadisin sa wasu kuma suka ce a ana karba mutlaka kawai kila sun kalli sharadin hadisi shine kawai ya zama adali wato ya zama zai ba zai kanya ba kuma ya zama yana da hadda da sauransu wasu suna ganin za a karba babu wani kaidi idan ba yana itikadin yin kanya dan ya nasara dan ya taimaki wannan bid'an da yake kai bane amma in yana itikadin kanya ya san yana itikadin cewa ya halasta shi yana ganin cewa ya halasta yayi kanya saboda ya taimaki bid'an sa to shikenan malamai ba za su karbi wannan hadisin sa ba amma idan ba yana itikadin haka ba to wasu suna ganin za a karba amma wasu jamhurin malamai kamar yadda aka faɗi ba sa karba amma abin da yafi kamar da Ibn Hajar ya tafi a sharhin sa cewa ba za a mayar da hadisin wanda yake itikadin bid'a mukaffira ba saboda mene saboda kowace ɗalifa wannan wanda yana cikin bala'i za a iya cewa da aka jarabci al'umma yawancin kowace ɗalifa tana ganin wata ɗalifan daban tana mata kallon yar bid'a ce misali ma kila tana mata kallon cewa bid'an ta mukaffiri ne wal iyazu billahi to in haka ne kaga kusan ba za a karɓi hadisin wani ba kenan saboda kowa yana ma kowa irin wannan kallon Allah ya kare to amma dai abin da yafi shine ana mayar da ruwayan wanda yayi inkari wani abu wanda yake mutawatiri wato amrun ma'lumun min ad-dini bi zaruna mutum misali wal iyazu billahi yazo yace ai akwai wani annabi bayan sai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ba za a karbi ruwayar sa ba abubuwa da yawa dai wanda suke abu ne ma'lumun ko yayi inkari wani abu ma'lumun min ad-dini bi zaruna to wannan malamai sun tafi gaba ɗaya akan cewa ba za a karba lamarin sa ba amma in yake yin bidiyoyin da ake jifa mutane ne da su to wannan ba za a waiwaye su ba amma indai mutum ya zama kawai shagadin yana da babu yana da hadda kuma ba zai yi kanya ba shikenan za a karba wasani abu na biyu wanda shine bid'an da ba mukaffira ba bid'a wanda take mufassika yuqbalu man lam yakun da'iyatan to shi ma duk da dai wannan wasu malamai sun yi sabani akan shin za a karba ko ba za a karba ba amma fa ba bai kai wancan ba yafi wancan sauki yawanci abin da suke faɗi cewa shine ruwayan hadisi daga wajen sa kamar ana rawwada ana tallata bid'a sake amma duka wannan ba wani abu bane ko ba ta wannan hanyar ba za a yi sanin ma wannan bid'a nasa dan haka babban sharadin shi ne ya zama yana da hadda kuma baya itikadin yin ƙarya so wannan kamar yadda aka faɗi matsala ce wacce take an jalabci al'umma kowa idan ya zama yana ma abokin wannan ɗinsa kallo daban sai ga ya jibe shi da bid'a yana ma abokin wani ɗan uwansa musulmi kallo daban ko bai yarda da mawkifinsa a uba sai ya jibe shi da bid'a to bid'a musamman a zamanin nan na baya yana cikin ababen da alfasan da ake tala'ubi ake wasa da su kamar yadda muka sani bid'a tana da ma'anoni ma'ananta akwai ma'ananta a lugha shine abin da aka fara qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wama adri ma yaf'alu bi wala bikum abin da aka fare shi shine ma'anan shi a lugha amma a shari'a abin da yake zuwa ga wani abin da malamai suke zuwa ga shi ne abin da aka fare shi bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba shi da mahalli a cikin addinin musulunci wato dalilai na addinin musulunci ba za su kalle shi ba al-qur'ani sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ijma'i qiyasi da sauran adilla sannan da hanyoyi ba zai samu wani nasi da za a iya istinbatin wannan hukuncin a cikin nassin ba ko ta hanyar qiyasi da sauransu istinbatin da ala da abubuwan istinbatin wanda yake tabbatacce da ka'idoji tabbatattu a wajen malamai idan ya zama bai da dai wata madogara a addinin musulunci baya wani dalili da zai karfafe shi to wannan shine bayan an fare shi bayan sai zan sama wannan shine bid'a a takaice dan haka wasu malamai suna ganin ko akwai bid'a hasana akwai bid'a sayyi'a wasu suna ganin cewa akwai bid'a ta kasu gwangwadan ahkam al-khamsa gwangwadan hukunce guda biyar din nan shine wajibi da mamdubi mustahabi kenan da mubahi da makruhi da haram akwai bid'o'in da haka ne to kuma babu lokaci kila da an kawo wasu misalai to amma wannan tabbatacce ne idan ba haka ba mutum idan ya sa ka'idar cewa dole duk abin da annabi sallama bai yi ba ko abin da ba a yi a zamanin sa ba bid'a ne kuma batar nan tana wuta to zai wuya ya iya tsamo wani daga wannan wutar tasa da yake kira ya sanya mutane a ciki dan haka bid'a afdalu shahidin akan haka shine hadisin muslim na sayyidina jarir ibn abdullah wanda sayyidina rasul sallallahu alaihi wasallam yake fadi cewa man sanata fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah wa la yunqasu min ujurihim shay'a wa man sanata fil islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyamah wa la yunqasu min awzarihim shay'a duk wanda ya sunnantar da ya fara ya sunnantar ya buɗe hanya tunda sunna a lugha ma'anar shi dariƙa ya samar da wata hanya fil islami wani hanya a musulunci wanda yake mai kyau to duk wanda ya aikata wannan shi yana da ladan samarwa da ladan aikin da ya yi sannan duk wanda ya aikata wannan aikin shi ma kuma yana da lada irin na wa'incin mutanen gwangwadon yawan mutanen da gwangwadon ladansu ba tare da an tauye ladansu a komai ba sannan haka duk wanda ya samar da wata hanya mummuna ya farar da wata hanya mummuna wato wata bid'a mummuna kenan yana da zunubin wannan bid'an mummuna da ya fara sannan kuma da zunubin duk wanda suka aikata wannan bid'an tasa mummuna ba tare da an tauye musu zunubinsu ba so nan idan mutum ya fassara cewa a sunna ta farko man sanata fil islami sunnatan hasanatan ya fassara ta da ma'anar sunna a shari'a masjidin ma'anar sunna a shari'a ma ta sha bamban akwai sunna a wajen malaman hadisi ma'ananta daban da sunna a wajen malaman fiqhi da sunna daban ma'ananta a wajen malaman fiqhi to idan ma ya fassara ta da sunna a cikin shari'a ko a ɗaya daga cikin wa'innan ma'anonin to zai zama idan aka zo aka ce wa man sanata fil islami sunnatan sayyi'atan to zai nemo mana sunna mummuna a cikin sunnonin addini wanda kuma waliyatullahi babu wata sunna a cikin sunnonin addini mummuna dan haka wannan yana nufin cewa dai wanda ya farar da wani abu a addini mai kyau yana da lada da lada wanda suka yi da wanda ya farar da kuma wani abu a addini amma mummuna to yana da zunubi da zunubin waɗanda suka aikata wannan abin da ya farar Allah ya kare daga cikin munanan bid'o'i idan malaman hadisi suka ce kaza bid'a ne kuma ana tuhuman wanda yake yi shine bid'an tajsimi jikinta Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana yake misli shaykhun wa huwa sami'ul basir Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda yake kama da shi a halittar sa gaba daya mujassimi a wajen malamai fi imani mujassimi qaulani an yi qaulani a cikin imanin mujassimi wasu na ganin imanin sa wajen akwai dai question mark a cikin abin da ya shafi imanin sa haka nan mushabbihi wanda yake yake kamanta Allah da wasu za mu kaga sai yayi tasdini sannan zai kamanta kuma din mushabbihi wanda yake kamanta Allah tabaraka wa ta'ala da wani a cikin halittar sa to shi ma yana cikin mubtadi'a wanda malamai suke kiran su mubtadi'a haka nan ga bid'o'i nan na khawarij bid'o'i na murji'a bid'o'i na qadariyya qadariyya ba qadariyya ba da sauran bid'o'i Allah ya kare mu والثاني يقبل من يقبل من لم يكن داعيا نبي wanda yake dan bid'a ne mubtadi'i bid'a ta kuma mufassiqa ce ba mukaffira ba ana karbanta malam ya kun da'iyan matukan bai zama mallan ko mallan yuqbalu man lam yakun da'iyatan wanda bai zama yana kira zuwa ga bid'a sa ba shi dai yana yin bid'a sa can daban to za a karbi wayar sa matukan ya cika sharuɗan karbar wayar fil asahi a cikin zance mafi inganci sau sau da inda ya ce a sahi wasu sun faɗi cewa ba za a karɓa ba kenan illa in rawa ma yuqawi bid'atahu fa yuraddu ala al-muhtari sai dai idan ya rawaito abin da yake karfafan bid'ar sa ne to fa yuraddu anan sai a mayar da wannan riwayar ala al-muhtari a bisa zance mafi ko kuma zababban zance kenan akwai zancen da ba haka ba wanda kuma ibn hajar bai rinjayar da wannan ba wa bihi sana al-jawzajani al-imam al-jawzajani haka ya sanar a cewa ba za a karba ba wannan shi shekin imamu abu dauda ne da imamu nasa'i thumma su'ul hifz sannan su'ul hifz wanda yake mai raunin hadda shine dalili na goma wanda ake sukar rawi da shi abinda ake nufi da su'ul hifz shine wanda daidansa haddansa daidan da yake a hadda bai rinjayi kuskuren da yake yi safa saboda dalilin rashin hadda ba to shi iri biyu ne in kana laziman fashadu idan wannan kuskuren da yake yi saboda raunin hadda lazim ya nizirce sa kullum ko wani lokaci to hadisin sa shazi ne saboda yana saba ma wanda suke sun fi shi fika sun fi shi cancanta ala ra'ayin wasu malamai wasu sashin malaman hadisi suna ganin cewa wannan shine shazi au qari'an ko kuma ya zama su'ul hifz din sa dinnan munin haddasa tsari'i ne zuwa yake yi wani lokaci ya tafi ko kuma a'a zuwa yayi wani lokaci misali saboda kila tafiyan shekaru ya ja ya zo ya zama ya sami raunin hajja hajjar sa tayi kwakwallar sa tayi sauki wajen hajja ko kuma ganin sa ya tafi dan haka littafin sa ma zai kiyayewa ko kuma dalilin tafiyan ganin sa ya zama hajjar sa tayi rauni ko kuma littafin sa wasu ne musiba Allah ya kare mu daga cikin abubuwa suka same shi ko littafin sa sun kone ko sun bace da sauran su saboda in yana dogara akan littafin to kaga in ba littafin to dama ai hajja ai hadda irin biyu ne dama ko akwai me ake kiransa babu kitabin da babu sadri to in ya zama mu'tamid ne ala babu kitabin ya dogara akan babu kitab kuma ya zama ba littafin to kaga haddan sa ya ga wani kenan fal mukhtalit to wannan shine mukhtalit wanda ya rikice daga baya wannan malaman hadisi suna karban hadisin sa idan ya zama daga baya ne ya rikice sai a ce to daga shekara kaza ko bayan wane ya koma gari kaza sai ya zama ya samu iftilafi ya rikice ya kidime to daga nan ba za a tabbata hadisin sa ba kuma daga nan a zuwa shekarun baya za a iya karban hadisin sa. Idan ya zama an iya bambanta shekarun hadisan zuwa ko kuma lokacin da ya rikice da lokacin da bai rikice din ba. Kuma ana sanin cewa yaushe ne aka ta hanyar sanin suwaye suka karɓa wajen sa, wane ya karɓa wajen wane har ya zo ma ya rasu lokacin lafiyar sa kalau ma shehin kenan. Idan kuma a'a wane a gari kaza ga ɗaliban sa, da ya koma gari kaza su wane ne ɗaliban sa, to da ya koma gari kaza kuma lokacin shekaru sun ja ko dalili ya zo ya rikice, to wannan ɗaliban gari kaza din ko kuma ɗaliban da suka karɓa bayan rikicewar sa su ba za a karɓa hadisin sa daga wajen su ba. ومتى توبع السيء الحفظ بمؤتبر جلوكة دي زمان أنسى ممتابع واتم أنسى موتر وايا دي 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 شيوان السيء الحفظ دي وانيا مسا متابع بمؤتبر دا واند أنا لراجع أن يجد حديث انسى وكذا المستور da wanda yake kuma masturi ne shi ma ne in ya zama an yi masa mutaba wal mursal da hadisin da yake mursali ne shi ma in ya zama ya samu mutaba an karfafe shi kenan wal mujallas da hadisin da aka yi tadlisi shi ma in ya zama an yi masa mutaba an karfafe shi kenan sara hadithuhum hasanan to hadisin su yanzu zai zama hasan kenan ba a kan kanshi ba sai dai hasanin da zai gaji watan majmu'in hadisin sun hadu sun zama hasani ke la li zatihi yace ba da akan kansa bane bal bil majmu'i a majmu'in hadisan ne kamar lokacin da aka yi bayanin hadisi sahihi da hasan da da'ifi an faɗi cewa akwai sahihul li zatihi akwai sahihul li ghairihi sahihul li zatihi shine akan kansa wanda ya cika duka sharuɗa sayyibul ghairihi shine wanda hasani ne da suka hadu suka karfafa sai zama sun zama sayyi amma ba kowannen su ne sayyi ba kowa ya karfafa da dan uwansa ne sai zama sayyibul ghairihi haka nan hadisi da'ifi din nan watan aka ce hadisun da'ifun baya nufin hadisi da za a je a yanke shi a bola ko wani abu wajen billahi watan baya nufin hadisi ba za a aiki da shi ba a'a martaba martaba ne kamar yadda aka faɗi abubuwan nan guda goma mafi karancin su shine sayyul hifz din nan sayyul hifz ana mutaba'an sa shikenan hadisin sa zai tashi daga da'ifi zai koma watan hadisi hasani hasanul li ghairihi to kaga wanda yake cewa daga ganin hadisi yaji an ce kaza hadisin nan da'ifi ne saboda wani to tana yawa ma sayyul hifz ne hajjan ne ya dan yi rauni kawai ya ce ai hadisi da'ifi ne ya ce to wannan bai zama ilimin hadisi ba tukunna to in aka ce hadisi da'ifi ne to daga nan za a fara karatu menene dalilin raunin wannan hadisin menene dalilin raunin sa to za a iya gano cewa wannan cin raunin sa za a iya karfafa sa ko ba za a iya karfafa ba to insha Allah tabaraka taala za mu hakuna anan za mu tashi summa isnadu walmatu amma kamar yadda aka faɗi shi idan ya zama hadisi an karfafe shi to zai karfafu ko da hadisin nan da'ifi ne zai tashi daga matakin da'af ya koma zuwa mataki wanda yake na hasani wanda za a iya amfani da shi kuma mun sani malamai sun sa sharuɗa a hadisi wanda yake da'ifi insha Allah tabaraka ta'ala za mu bayanin su a karatun mu na gaba aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-aliyyal azim li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.